bayanin kasafin kuɗin da ya nuna cewa yan bazu san wakile da kuma na dattijai za su kashe zunzurutun kuɗi har naira biliyan 125 a shekarar nan da muke ciki. Kodayake yan majalisar sun kare matakin da suka ɗauka na ƙarawa kansu zunzurutun kuɗin, amma kuma yan Najeriya na ganin yan majalisar ba su yi la'akari da halin yasu da tattalin arzikin Najeriya ke fuskanta ba, da kuma rashi da ke ci gaba da zama ruwan dare a tsakanin yan Najeriya. Bayanin da yan majalisar tarayyar suka fitar da ya nuna cewa za su kashe naira biliyan 6.4 wajen sayan motoci na alfarma, a inda za a kashewa wayannan motoci mai na zirga-zirga har na naira biliyan 270.994, kuma yan majalisar za su kashewa kansu naira biliyan 11.5 wajen yawace-yawace a ciki da wajen Najeriya. Har ila yau wayannan motoci da yan majalisar za su saya za a yi musu inshora na naira biliyan 1.6. To kome yan Najeriya za su ce game da wannan kasafin kuɗi da yan majalisar suka amince da shi?
Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama, ni mazaunin Lagos. Hakika wannan kasafi na kuɗi, wato budget da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika da shi zuwa majalisa naira trillion 7, majalisa ta yi amanna da shi, ta karɓa da hannu biyu. Saboda haka Allah ya sa wannan kuɗi dukkanin mutumin da yake ɗan Najeriya ya amfana da shi, kuma da zarar ni kana ina ganin za mu amfana da shi, saboda za mu amfana da shi a matsayin mu na ƴan kasuwa, haka talakan Najeriya muna sare zai amfana da wannan kuɗi. Sannan kuma za a amfana da shi ta ɓangaren hanyoyi, ɓangaren makarantu da kuma ɓangaren asibitoci. Muna sare mutumin da yake binni da ƙauye, Allah ya sa amfana da shi. Idan mutane suna nazari da cewa wannan kuɗi ya yi yawa, to karkato da hankalinsu kusa su duba cewa zamani ne yake tafiya da yanayi, duk abin da zamani ya zo da shi yake tafiya da shi. Burinmu da addu'anmu da fatanmu Allah ya sa wannan kuɗi ya wadanta an ta amfani.
Suma masana tattalin arziki ba a basu a baya ba wajen tsokaci da kuma tattauna wannan kasafin kuɗi. Yanzu haka ake jiran yan majalisar su gabatar da shi ga fadan shugaban ƙasa, kamar da Dr. Dauda Muhammad Kuntugura, masani akan tattalin arziki a Jami'ar Bayero, ya ce da mini
tasirin da amincewar da majalisar su kai ma kasafin kuɗi na bana, ko da yana gani ya dan dauki lokaci, amma yana tasiri saboda yanzu ya zama doka kenan. Wannan zai ba gwamnati dama ta aiwatar da ayyuka na raya ƙasa da take sanyi, wanda shi ne gaba ɗayan ka haɗa tun da masu matawan tattalin arziki sun nuna cewa a ƙasa gwamnati ne ke da hurumi ko kuma damar haɓaka tattalin arziki ta hanyoyin kashe kuɗaɗe da take yi na wurin samar da kayan more rayuwa da kuma albashi na ma'aikatan da take biya. To kaga wannan zai sa yanzu tun da an amince yanzu ɓangaren zattawa za su damu damar da za su gudanar da wa'innan ayyuka, wa'inda kuma wa'innan ayyukan su za su taimaka ma tattalin arziki a baka mutane su samu aikin yi a cinikan ya samu saboda wa'innan ayyuka.
To sai dai a cewar ministan kuɗin Najeriya Mrs. Kemi Adeosu, fatar gwamnatin tarayyar Najeriya na wannan kasafin kuɗi shi ne farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya da yanzu ke tafiyar hawainiya, da kuma zaburar da shi ta yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki, tarayyar masana'antu da bunƙasa harkar gona da kuma samar da aikin yi ga ɗimbin matasan Najeriya.
The new budget is really about a continuation of the process that would start repositioning the Nigerian economy and moving us not just out of recession but into sustainable growth.
Babangida Jibrin, Amurka daga Lagos.